Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 19.31 da 49.60. A jamhuriyar Niger za iya kama mu a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad FM da Dalol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi. Yayin da a duniyar gizo ta internet za a same mu a koda yaushe a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da asuba. Da fatan kun waye gari lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Murtala Faruk Sanyina da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da shirin na yau Juma'a 22 ga watan Nuwamba shekarar 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
Wata tsohuwar babbar jami'ar majalisar tsaro ta fadar White House ta shaidawa zaman sauraron bahasin tsige shugaban Amurka Donald Trump a jiya Alhamis cewa kagaggen labari ne aka shirya na cewar kasar Ukraine ce ta yi kutse a zaben Amurka ba kasar Rasha ba. Tsohuwar magajin garin Baltimore Catherine Polk a jiya Alhamis ta karba laifin saba doka wajen biyan haraji dangane da sayar da littafin yara da ta wallafa. Manyan masu shigar da kara Isra'ila sun tuhumi Prime Minister kasar Benjamin Netanyahu da ya shugabanci kasar tsawon shekaru 13 da laifin cin hanci da zamba da kuma cin amana.
Kanin labaran kenan aka saurara. An gudanar da taron kasa da kasa a Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya, da nufin karfafa dokar da Najeriya ta gabatar da za ta haramta kashewa da safarar jakuna zuwa kasashen ƙetare. To ko menene makasudin kafa wannan doka?
Akwai mutanen kasan China masu zuwa suna neman fatan jakunan nan, yasa jakunan suka fara fuskantar barazanar karewa. Za a kai yanayin da nan gaba babu jakuna.
Sannan za ku ji tattaunawa ta musamman da wani likita matashi dan arewacin Najeriya da ya kammala karatu a jami'ar Ahmad Bello da ke Zaria, wanda ya zaba zakara inda ya samu lambobin yabo da girmamawa a fanni daban-daban sama da 10 a bangaren kiwon lafiya. Sannan muna tafe da shirin lafiya uwar jiki wanda Hauwa Umar take gabatarwa, inda a yau za a yi bayani akan kula da uwa da jariri. Amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum, ga kuma labaran. Wata tsohuwar babbar jami'ar majalisar tsaro ta fadar White House ta shaidawa zaman sauraron bahasin tsige shugaban Amurka Donald Trump a jiya Alhamis cewa kagaggen labari ne aka shirya na cewa kasar Ukraine ce ta yi kutse a zaben Amurka na shekara ta 2016 da Trump ya lashe ba wai kasar Rasha ba. Fiona Hill ta bayyana a gaban kwamitin binciken sirri na majalisar wakilai tare da wani jami'in harkokin waje David Holmes da aka tura shi aiki a ofishin jakadancin Amurka a Kiev. Kafin wannan shekara, Hill ta roƙe mukamin babbar darakta majalisar tsaro mai kula da nahiyoyin Turai da Asiya. A jawabin ta na budewa, Hill ta dora laifi kai tsaye akan Trump, wanda wani lokaci ya ce ta yi Rasha ta yi kutse a zaben. Haka kuma 'yan majalisar na Republican da ke cewa Ukraine ce ba Rasha ba sun yi abin da zai cutawa Amurka.
This is a fictional narrative that has been perpetrated and propagated by the Russian security services themselves. The unfortunate truth is that
tace wannan kagaggen labari ne da hukumomin tsaron Rasha da kansu suka kirkira suka kuma yayata shi. Gaskiyar lamari shine Rasha babbar kasa ce da aka kaice take yaki da tsarin demokradiyyar mu a shekara ta 2016 ba wani kokanto. Abu ne da hukumomin leken asirin mu suka tabbatar. Rahoton majalisar mara siyasa ita ma ta tabbatar, koda kuwa za a ci gaba da barin wasu bayanai a boye. Hill ta kira ga 'yan majalisar da kada su maimaita labarin Ukraine domin kuwa yana taimakawa shirin kasar Rasha. Tsohuwar magajin garin Baltimore Catherine Polk a jiya Alhamis ta karɓa laifin saba doka wajen biyan haraji dangane da sayar da littafin yara da ta wallafa. Polk, wacce ta yi murabus a watan Mayu, ba ta ce komai ba bayan ta gurfana a gaban kotu. Masu gabatar da kara sun ce Polk ta karbi daruruwan dubban daloli daga sashen lafiya na Jami'ar Maryland domin samun kwafe-kwafe na littafanta da wato littafinta da ya bada labarin wani mutum mai suna Healthy Holly. Masu gabatar da karar sun kara da cewa ta yi amfani da kudaden wajen gangamin yakin neman mukamin magajin gari, kana kuma ta yi wa gidanta gyare-gyare. Polk na fuskantar zaman kaso har na tsawon shekaru 35 idan har aka same ta da laifi a watan Fabrairu. Manyan masu shigar da kara a Isra'ila sun tuhumi Prime Minister kasar Benjamin Netanyahu da ya shugabanci kasar tsawon shekaru 13 da laifin cin hanci da zamba da kuma cin amana a jiya Alhamis. Tuhumar ta mai da alkibla ne akan zarge-zargen cewa Prime Minister da matarsa sun karbi kyautukan sarƙoƙin mata da taba sigari da wasu kyautuka da kuɗin su ya kai sama da $260,000 domin yin alfarmar siyasa. Haka kuma an zarge shi da yin katsalandan ga hukumomi da kuma 'yan majalisa a madadin wasu kamfanonin watsa labarai biyu domin su ba da labaran yabo. Ministan Shari'a Avichai Mandelbit ya tuhumi Netanyahu da zamba da kuma cin amana da karɓar rashawa a cikin ƙara ɗaya. To sai dai Netanyahu ya yi ta musanta zargin aikata ba daidai ba, inda ya ce ana yi masa bita da ƙulli ne kawai. Zargin aikata laifi ba zai tilastawa Netanyahu yin murabus ba, to amma kuma zai iya gurgunta damar Prime Minister mai shekaru 70 ta sake lashe zaɓe. Madalla, wata yarinya 'yar shekaru 15 daga kasar Kamaru tana ɗaya daga cikin yara biyu da suka lashe lambar yabon wanzar da zaman lafiya ta ƙasa da ƙasa ta shekara ta 2019. Amba Divina Malum wannan lambar yabon ne sabili da ƙoƙarinta ne yayata batun 'yancin ƙananan yara da kuma gargaɗinsu da kada su shiga ƙungiyoyin ɗauke, wato da kuma kada su shiga cikin ƙungiyoyin da ke ɗaukar makamai kamar ƙungiyar Boko Haram. Ɗaruruwan yaran makarantu a Yaounde sun kafa ido a akwatunan talabijin a ranar Laraba suna tafawa lokacin da aka ba Divina Malum lambar yabon wanzar da zaman lafiya ta ƙananan yara ta shekara ta 2019 a birnin Hague a daidai lokacin da ake bikin ranar ƙananan yara ta duniya. Malum ta kafa ƙungiyar ƙananan yara masu hankulan zaman lafiya da ake kira Children for Peace a Turance a shekara ta 2014 bayan da ta ziyarci arewacin ƙasar inda Kamaru ke iyaka da Najeriya, wurin da ƙungiyar Boko Haram ta kashe sama da mutane 27,000 da kuma raba sama da miliyan 2 da matsugunansu. Yanzu ƙungiyar Children for Peace tana da membobin ƙananan yara 100 a yankuna 10 na ƙasar Kamaru. Ƙungiyar ta kuma shirya taruka tsakanin al'umma da kuma kafa club-club na wanzar da zaman lafiya a masallatai, waɗanda suka haɗa da sauran yara suka kuma ƙudiri aniyar nisanta kansu da tsatsauran ra'ayi. Wani sabon bincike ya gano cewa galibin matasa a faɗin duniya ba sa samun motsa jiki kullum yadda za su iya samun ƙoshin lafiya lokacin da suka manyanta. Binciken da Hukumar Lafiya ta Duniya ta gudanar ya kasance karon farko da aka ba da ƙiyasin yadda ake samun rashin motsa jiki tsakanin matasa 'yan shekaru 11 zuwa 17. An gudanar da wannan binciken ne a ƙasashe 146 na duniya. Binciken ya gano cewa 'yan mata sun fi samari rashin motsa jiki a dukkan ƙasashe banda ƙasashe hudu rak da suka hada da Tonga da Samoa da Afghanistan da kuma Zambia. Rahoton ya nuna cewa an fi samun giɓin jinsi a ƙasashen Amurka da Ireland, inda kashi 15 cikin 100 na 'yan mata suka fi samari motsa jiki. Hukumar Lafiya ta Duniya ta ba da shawara cewa matasa su riƙa motsa jiki na tsawon sa'a guda a kowace rana domin zama cikin ƙoshin lafiya. Regina Gotthard, wata jami'a mai ilimin kimiyya a fannin kula da lafiyar mata masu juna biyu da jarirai da kuma ƙananan yara da matasa, wadda ta gudanar da binciken, ta ce za a iya raba tsawon lokaci da ake buƙatar a motsa jiki gida uku, wato minti 20 kowanne, idan har ana so motsa jiki ya zama mai amfani.
Murtala Faruk Sanyin na aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu shiga cikin rahotannin namu. An kawo ƙarshen taron ƙasa da ƙasa da aka gudanar a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya da nufin kare jakuna daga ƙarewa. Biyo bayan gabatar da wata doka da za ta haramta kashewa ko safarar jakuna daga Najeriya zuwa ƙasashen waje. Wakilin murya Amurka a Abuja Hassan Mainakaina na ɗauke da ƙarin bayani.
Taron wanda aka yi domin kare jakuna daga barazar karewa a doron ƙasa. Mike Baker shine jagoran kungiyar da ke rajin kare haƙƙin jakuna a duniya, wato Donkey Sanctuary.
Findings of the global trade report are shocking, really shocking.
Sakamakon bincikenmu dangane da safarar jakuna abu ne mai ban tsoro. Yana da matukar tada hankalin gaske domin fiye da rabin jakunan da ke wannan duniya suna fuskantar barazar karewa. A wasu wuraren ma har sace su ake yi, wanda hakan ke shafar hanyoyin rayuwar jama'a sosai, wanda abin ya fi tsamari a yammacin Afirka, musamman a arewacin Najeriya da Nijar, saboda yadda ake safarar jakuna haka sakaka da hakan ke sanadiyar rasa rayukan mutane sosai. Babban abin a nan shi ne wannan dabba na fuskantar barazanar karewa. Yaya girman wannan matsala take ne?
It's going to be enormously challenging for people. It's going to mean the loss of tens of millions of dollars of income.
Hakan na zama babbar kalubale ga jama'a. Ana hasarar kudin shiga na miliyoyin daloli ga iyalai, domin an kesa cewar jaki daya na samar wa iyali dala 2,000 a shekara. In ka dauki yammacin Afirka kadai, kenan dala 1,000 ake hasara kowane shekara. To amma me yasa ne kake jin ake da tsananin bukatar waɗannan jakuna a halin yanzu?
The situation came about from the sale of Urjao in China.
Yanayin ya ta'azzara ne saboda ana sayar da fatar jakin a kasar China, domin suna sarrafa maganin gargajiya da shi. Su kuma 'yan China a halin yanzu jakunansu sun kare, shine suka yi ca kasashen duniya domin neman fatar jaki ta kowane hali, inda wasu marasa kishin ƙasa ke nema musu jakunan a nan Afirka ta Yamma. To amma babban abin farin cikin a nan shine Najeriya ta fara ɗaukan matakai don shawo kan wannan matsala. Wannan taro dai na zuwa ne kwana ɗaya bayan Majalisar Wakilan Najeriya ta ci gaba da tattaunawa don kafa dokar hana safarar jakuna. Honorable Dattin Garba shine dan majalisar wakilan wanda ya kawo wannan kuduri a gaban majalisar.
Akwai mutanen kasan China masu zuwa suna neman fatan jakunan nan, yasa jakunan suka fara fuskantar barazanan karewa. Za a kai yanayin da nan gaba babu jakuna. To lokacin da na kawo wannan kuduri ban san cewa kudurin nan zai yi tasiri a duk duniya ba, sai da su wannan hukuma na Donkey Sanctuary da kungiyar na Brooks Action for Donkeys suka zo majalisar wakilai ta tarayya saboda su ba wannan bill goyon baya, kuma har majalisar ɗinkin duniya ta shigo ciki.
Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Gaida Hassan Mainakaina. A watan da ya gabata ne, wani ɗalibi a fannin kiwon lafiya mai suna Sale Murtala Dandashire ya kammala karatun digiri a fannin kiwon lafiya cikin wannan shekara a makarantar kiwon lafiya ta Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Dandashire ya samu lambobin yabo da girmamawa fiye da dozin ɗaya a fanni daban-daban a ɓangaren kiwon lafiya. A cikin hirarsu da abokiyar aikinmu Alheri Grace Abdu, Dr. Sale Murtala ya bayyana irin lambobin yabon da ya samu.
Allah ya taimake ni, na samu lambobin yabo guda 13 daga ɓangarenmu, ɓangaren makarantar koyon likitanci da ita Ahmadu Bello University da ke Zaria. Na farko dai akwai ɓangaren anatomy, wato ilimin sassa cikin ɗan adam da physiology, inda yasan ɗan adam ke aiki, na biochemistry, sai kuma ɓangare na chemical pathology, akwai kuma bangaren project, akwai kuma bangaren community medicine, to akwai kuma bangaren surgery, akwai bangaren anatomy and surgery, akwai kuma akwai lambar yabe daga ƙungiyar likitoci ta Reshen Jad Kaduna, da wanda kike ba wanda ɗaliban da ya fi kowa haka ga albanin likitoci, sai kuma lambar yabo daga ita makaranta a ɗaliban da ya fi kowa haka ga.
To, menene ya baka sha'awar shiga aikin likita tun farko?
Gaskiya tun farko abin da ya fi burge ni game da aikin likita shi ne musamman yadda suke aikin su na ceton rayuwa al'umma a koda yaushe. Kuma sai ya kasance zuwa nan yankin har yanzu ba su da yawa su da a zo ga shi da marasa lafiya da yawa sun taru, amma likita da yake ɗaya ko biyu ba musamman mu a karkara don mu asibitin mu ma ba likita ko ba. Sai an yi tafiya mai nisa da duk wannan abubuwan mu'amala da mutane ke yi shi ne ya fara ba ni sha'awar in zama ke na yi wannan karatu saboda a zayen abin da za a taimaka ma al'umma.
To, so da dama galibi likitoci musamman waɗanda suka fice irin naka ɗin nan a maimakon su zauna gida a ci amfanin wannan basira da Allah ya ba su, galibi sukan nemi aiki mai maiƙwa waɗansu ƙasashen waje. Kana da irin wannan tunanin?
A gaskiya ni mutum ne wanda ke can jama'a a ƙasata, don musamman ma tun wurin samun admission shi na wannan karatun likitancin a lokacin akwai wani program na nan gwamnatin Katsina wanda take sponsor mutane da sai kasashen Sudan da su inda su yi karatu su dawo, amma ni ban yi applying wannan ba saboda na fi can in yi karatun a Najeriya. Kuma da yake wasu fannoni kuma sun fi ce mutum ya ƙaro karatu a waje, duri ma shi ne ko da na ƙaro karatu dai in dawo gida kusa da al'ummata wanda damun saboda su ne aka yi wannan karatu su ci gajiyar wannan karatu.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, suma amin.
Dr. Sale Murtala danda shiri a tattaunawar su da Alheri Grace Abdu, sai ku biyo mu shirin mu na hantsi domin jin abin da ya gani ga abin da ya gani yana kawo cikas a fannin kiwon lafiya. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu yana ci a ƙarfe 12 na dare da minti 18. Ga shirin mu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A makonnin da suka gabata mun tattauna akan daukar ciki da kuma yadda mamace za ta reni ciki. A yau kuma shirin lafiya uwar jiki zai tattauna ne akan kula da uwa jariri, wato postnatal care and breastfeeding a Turanci. Postnatal care and breastfeeding wata kula ce ta musamman da ya kamata a baiwa uwa da jaririnta da kuma yadda za ta shayar da jaririnta musamman a sati 6 farko daga haihuwa. Tare da ni a cikin shirin akwai likita a matakin kwarewar aiki Dr. Sarayya Awal Suleiman da ke sashen kula da mata masu juna biyu da kula da lafiyar mata a asibitin tarayya da ke Abuja, wato National Hospital. Likita, barka da wannan lokaci.
Barka mace.
Shin wani irin kulawa ya kamata a baiwa macen da ta haihu?
Macen da ta haihu dai tana bukatar kulawa musamman ga ɗan uwanta da ke tare da ita a lokacin nan da ta haihu, domin tana bukatar kulawa da goyon baya na mai gidanta da ɗan uwanta wanda ta san hankalinta zai kwanta cikin su. Sannan kulawa da kanta ta fannin tsafta, domin a haihuwa misali mata suna iya samu a yi musu ƙari wajen haihuwa domin yaro ba zai iya fita ba. To, bayan an yi wannan ƙarin, likita ya samu ya dinke wannan karin, za a buƙaci mace ta kula da kanta da tsafta, ta ringa zama cikin ruwan gishiri da muke ce mishi sit bath, domin wurin ne ya zauna ba ciwo. Sannan za ta ringa wanka akai-akai, sannan bayan ta haihu din nan cikin awa ɗaya din nan da ta haihu, ta dan samu hankalinta, za ta goge wajen mamanta ta sa yaro ya fara shan nono. Kuma ana bata magunguna da za ta ci gaba sha, magungunan nan da suke sha lokacin awo da muke ce musu magungunan antenatal, za ta ci gaba da shan su tsawon sati 6. Sannan za ta ci gaba da shan, akwai magungunan da muke bata, wato antibiotics da muke badawa domin a yi mata wannan ƙarin da ke aiki ne shi ma dan karamin aiki, za ta sha antibiotics. Sannan za a iya dan bata maganin da zai dauke mata ciwo, ko da irin su paracetamol din nan ne, dan sha su na ɗan kwanaki kaɗan. Sannan za a yi mata magana kuma batun family planning, wato kan banda ma wanda aka riga aka yi musu ƙarin nan, aka gyara wurin, aka dinka wurin ƙarin, ba za a so ta fara saduwa da mai gida ba sai ya dan dauki lokaci ta san ta warke sati 3-4 zuwa sama haka misali. Sannan za ta ringa amfani da pad, domin bayan haihuwa akwai jinin da yake fitowa da muke ce mishi lochia, jinin zai dan fito ma sati zuwa sati 2 haka nan, zai fito da farko zai ringa fitowa kamar jini, sai zo ya dauke ya fara zama kamar ruwa, yana yellow haka, sannan har ya zo ya zama farin ruwa, zai kai irin sati 2 tana samu wannan, so za ta ringa sa pad tana caccanzawa. To duk wa'innan irin abubuwan da mace ya kamata ta yi na kulawa da kanta ne bayan haihuwa.
To likita, kin yi maganan wanka, in kika je gida karkara zaki ga ruwan na tafasa ake saukewa a ce za a yi wa mutum ko kuma macen da ta haihu wanka da shi, irin wannan wankan ake bukata?
A'a babu. Wannan wankan za a ce wankan gargajiya ko? To gaskiya a likitance bai da wani mahimmanci. Yanzu kamar satin da ya wuce na National Hospital mun ga mace da ta zo da kuna akan cikinta, kuma har ya sa can cikin ciki an yi hoto an ga abinda ba shi ba, kamar kiwa ne ya taru. Wai duk da sunan wankan jego kenan. Kaga wannan ai ya jawo ciwo a garin neman lafiya, saboda haka wanka dai wankan da za ta yi ta kula da kanta. Lokacin da muke cewa kan mace ta yi wanka shine in muka yi mata CS, wato mun yi tiyata muka fitar da yaro. To ba za ta yi wankan ruwa daga kai zuwa kasa ba. Za ta samu towel ne ko wata ko wani wanda ke tare da ita ya samu towel da zai da sabulu ya goge mata jiki banda inda aka yi wannan yankan, saboda ba mu so ruwa ya taba wurin ko ta samu kwayoyin cuta a wurin.
To likita, akwai wani irin nau'i na abinci da ya kamata mace ta riga ci bayan ta haihu?
Babu a likitance, babu.
Kika je in muka koma karkara sai kiga sai a ce sai abinci mai matukar yaji ko barkwano ko kuma irin su kunun kanwa shine ake cewa mai jego take sha?
Babu, ba lalle ba. Abinda da muke bada shawara shine mace ta ci abinci wanda muke ce mishi balanced diet, abinci mai gina jiki wanda dai za ta samu ruwan nono ya zo, sannan yaro ya samu ruwan nono ya sha, sannan ita ma ta samu lafiyan jikinta shine. Amma duk wani abin da ake ya iyaye da kakanni suka yi, to su dai suke bada bayani kan wannan, amma a likitance gaskiya ba wani bayani kan cewa a wa'innan abincin su ne.
To likita, duk da kin yi magana da tsafta a lokacin da idan bayan mace ta haihu ya kamata a ce akwai ta kasance tana tsaftace jikinta sosai, shin kamar me ya kamata kuma ta kauracewa?
Aside kamar kartar sadu da mai gidanta sai wannan inda aka yi dinki din nan sai ya warke, sannan kuma in dai har ba wanda ta samu kari bane misali, za ta iya jira in wannan ruwan ya daina fitowa, wato lokiya da muke fada da yake daukan sati 2 zuwa 3 kamin ya dauke din nan, za ta iya jira kafin ta sadu da mai gidanta. Sannan za ta kiyaye irin zama da ake cewa sai sun yi zama a cikin Dettol. Mu bayanin da muke na sitz bath, in aka yi wa matan nan kari aka dinke wurin nan, ruwa ne za ta samu a bahu, ruwa wanda mai dumi, ba mai zafi tafashashe ba, ba mai sanyi ba, mai dumi wanda in ta sa hannunta za san za ta iya zama a cikin minti 5 zuwa 10. Za ta samu buhun gishirinta wanda in ta fara zubawa cikin wannan ruwan tana garwaya zai ringa narkewa. To in ta ci gaba da zubawa, in ya daina narkewa, to wannan ne daidai lokacin da ya kamata ta shiga ta zauna ciki. To in ta zauna ciki safe da yamma, yawanci muna rubuta musu su 2 ko su 3 a rana zuwa irin kwana 5 haka, su yi za su samu lafiyan jikinsu. To in ka je wani asibitin ko kuma irin primary health care center din nan, sai kiji suna cewa wai su zuba Dettol a cikin ruwan da za su zauna a ciki. Shi Dettol din ne yana cikin, akwai wani mako da muka yi bayani kan kwayoyin cutan yoyon mara, Dettol na cikin wa'innan abubuwan da in mace na amfani da shi akai-akai tana wanke gaba gabanta da shi yana iya sa ta samu wannan ciwon yoyon mara din, domin shi Dettol ina wanke wayannan sojojin da muke cewa kamar kwayoyi ne suke a gaban mace wanda suke kare ta daga cututtuka. To in aka sa Dettol din nan kuma ya kore wayannan, so za ta samu kwayoyin cutar da ke za su bata yoyon mara.
Akwai wasu matsaloli da ka iya tasowa bayan mace ta haihu?
Akwai matsaloli da dan dama. Daga cikin su shine mace ta za ta iya samu ana ce mishi postpartum psychosis, kamar tabuwan hankali ne. Dama in mace na da ciki akwai sinadarai da muke cewa estrogen da progesterone. Estrogen in yayi yawa jikin mace lokacin da take da ciki, daga ta haihu wannan sinadaran za su dan ragu daga jikin mace. To raguwan su din nan da suke da dan sauri yana iya jawo matsala wajen yanayin mace. Nan da nan za ta abu kadan sai ta soma kuka ko ta daina bacci. Duk abubuwan da ke bata sha'awa a da take da ciki ko kafin ta yi ciki ba su kuma bata sha'awa. Nan da nan tana cikin bacin rai, kullun tana cikin kunci, bara ma ta ringa kula da ciwon nan babyin ba. To duk wa'annan ana suna cikin abu da ake cewa postpartum psychosis. To irin wa'annan kulawa ne da goyon baya take bukata daga wajen mai gida da kuma yan uwa, wanda ba sai lalle ta sha magani ba in ba dai dama tun da can tana da ciwon dan tabuwa din ba tare da ita. Sannan bayan haihuwa akwai abinda muke ce mishi puerperal sepsis, kwayoyin cuta ne da ke shiga jikin mace bayan ta haihu ba ta kula da kanta ba, ko da tiyata ta haihu wato CS, ko kuma ta haihu ne da kanta kuma ai mata wannan kare aka dinka amma ba ta sha magunguna yadda ya kamata ba. To duk wa'annan suna iya jawo mata ta samu kwayoyin cutan da za su shiga cikin mahaifanta, su shiga cikin jini, su kwantar da mace. Sannan kuma wa'annan idan ba a kama da wuri an yi maganin su ba, ba a man magance su ba, za su iya jawowa nan gaban mace ma ba za ta iya haihuwa ba, domin ta samu kwayoyin cuta a cikin mahaifanta. Okay, wasu kuma matan ba su iya shayarwa bayan sun haihu. Yawanci matsalan da ke jawo wannan za su ce maka wai sun sa yaro a mama amma yaro baya sha ko kuma yana sha baya fitowa. Muna ba da shawara ga mata tun ana awo cewa kuna haihuwa cikin awan nan da kuka haihu bayan kun dan samu hankalinku, a sa yaro a mama. Zukan nan da yaro ke yi shine yake sa wasu sinadarai yana fita daga kwakwalwar mace ya sa nono ya fito. Saboda haka koda nonon baya fitowa, in yaro ya ci gaba da zuka to nonon nan fa zai fara fitowa. Amma kuma in bata bada ba zai iya jawo illa ma ita matan, domin madaran zai taru cikin maman, kwayoyin cuta su zo su shiga har maman ya fara kumburi, ya fara ciwo, ya zama mata cuta.
To masu sauraron mu, kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne zanga sashin Hausa na muryar Amurka, inda muke tattaunawa da likita akan abin da ake cewa a turance postnatal care and breastfeeding, wato irin kulawa da mace take bukata bayan ta haihu da kuma yadda ya kamata shayar da yaranta. To amma kashi lokaci yayi halinsa, ana tilasta nan zamu da sa'aya a cikin shirin namu na yau. A madadin likita da muka kasance tare da ita a cikin shirin, wato
Dr. Shreya Awal Suleiman,
sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa ku tare mu a wani makon dauke da cigaban shirin. Mu huta lafiya.
Madalla a gaida Hawwa Umar da shirin lafiya uwar jiki. Kafin mu sallama da ku ga Murtala, ya dawo da takaitattun labaran duniya.
Zara, wata tsohuwar babbar jami'ar majalisar tsaro ta fadar White House ta shaidawa zaman sauraron bahasin tsige shugaban Amurka Donald Trump a jiya Alhamis, cewa kagagen labari ne aka shirya na cewar kasar Ukraine ce ta yi kutse a zaben Amurka na shekarar 2016 da Trump ya lashe ba wai kasar Rasha ba. Tsohuwar magajin garin Baltimore Catherine Pogue a jiya Alhamis ta karɓa laifin saba doka wajen biyan haraji dangane da sayar da littafin yara da ta wallafa. Pogue wacce ta yi murabus a watan Mayu ba da ce komai ba bayan ta gurfana a gaban kotu. Manyan masu shigar da ƙara a Isra'ila sun tuhumi Prime Minister ƙasar Benjamin Netanyahu da ya shugabanci tsawon shekaru 13 da laifin cin hanci da zamba da kuma cin amana.
Masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, amma kada ku yi nisa nan da sa'a da 1:30 za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. A madadin Murtala Faruk Sanyinna da ya taya ni gabatar da shirin, sai CD da ya haɗa shirin ya kuma bada umarni, da injiniyanmu na yau Darrell Smith, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya.
Voix Afrique. Le monde